inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu yau talata 4 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina 1443 wanda yazo daidai da 5 ga watan 4 miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala muke roka da mana jagoranci kan abin da zamu karatu akai jiya Allah subhanahu wataala ya bamu dama da iko wanda muka fara karatu akan wannan aya ta cikin suratul baqara aya ta 48 inda Allah subhanahu wataala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitani rajim wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atu wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum yunsarun ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa ku ji tsoron wata rana wanda ranan za ta zo wani rai ba zai amfanar da wata rai ba wala yuqbalu minha shafa'a wanda kuma a wannan ranan alfarma ba za ta yi aiki ba haka ya kamata ku yi mufassara da Hausa alfarma ba za ta yi aiki ba ita wannan alfarma wanda shine dama muka ce za a ƙara maimaita wannan ayan don mu ƙara gano yanda abin yake yanzu an fara magana umuman tukunna alfarma ba za ta yi aiki ba sannan karban fansa kaman da Hausa kace beli ba zai yi aiki ba ma'ana shine kaman ka bada wani abu wancan wanda yake cikin lefi a tsairatar da shi to a wannan ranan akwai wayanda wannan abin ba zai yi aiki akan su ba walahum yunsarun sannan kuma ba za su sama wanda zai taimake su ba jiya Allah subhanahu wataala ya sa mun karanta wannan ayan kuma mun yi dogon bayani haka mai tsawo haka a ciki har Allah subhanahu wataala ya ba mu dama da iko wanda muka ce Ibn Kathir yayi wani irin tafiya na burgewa a cikin wannan aya ko in za a iya tunawa haka muka fada cewa Ibn Kathir Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri a takeice idan ka kalla maganganun da Ibn Kathir yayi muka ce yayi ishara ne kan cewa ayoyin nan da suka zo suke magana wala tuqbalu minha shafa'atun wala yuqadhu minha 'adlun wala haka duka yace suna magana ne akan wayanda suke ba musulmi ba jiya bayan na koma gida sai wani dan uwa ya ja hankali na cewa tafsirin nan Allah subhanahu wataala ya sanya masa albarka wayanda ba ɗan dariƙa ba suna zuwa sauraron karatun saboda haka tafiyan da nayi a wannan wurin akwai yanayin buƙatuwan a fito da bayanin da Ibn Kathir yayi kar ai tunanin cewa ai na ce ne a dunkule kar su koma su wayanda ba ɗan dariƙan ba su ce a ai ba abinda Ibn Kathir ya ce ba kenan abinda ya faru wasu daga cikin ƴan izala wanda suke makarantar ulumul qur'an sati hudu haka da ya gabata sun zo makaranta sun same ni da niyan wai mu tattauna da su kan wata mas'ala mun tattauna da su a ranan kan mas'aloli guda 7 in ban yi kuskure ba zuwa anjima zan bijiro da mas'alolin domin nayi alƙawari cewa zamu tattauna zan faɗa a gaban ƴan uwa abinda muka tattauna da su da abinda muka cimma matsaya akai Allah subhanahu wataala ya yafe mana. Zani karatu kan abin da Ibn Kathir din ya faɗa saboda su wayanda ba ɗan dariƙa ba kar sai tunanin kaman ko mun yi dungu ne akan sakon Ibn Kathir din. Ibn Kathir
in kana da littafin Allah subhanahu wataala ya maka albarka ka ƙara dauko shi ka ƙara budewa ya fara da aya na cewa wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana sai ya ce yani yawmal qiyamati ranan lahira la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai ba ta amfanan wata rai yace ai la yuguni ahadun an ahadin wanda wani rai ko wani ba zai wadatar da wani rai wani ba kama kara yace kamar yanda Allah ya faɗa a wata ayan wala taziru wazratun bizra ukra mun faɗa wannan ayan jiya wani rai baya daukan laifin wata rai suratul an'am aya ta 164 ya ƙara kawo ɗayan ayan yace likullim ri'in minhum yawma idan sha'anun yuguni wannan ayan jiya mun faɗe ta kuma mun fassara ta suratul abasa aya 37 waqala ya ƙara cewa Allah ya faɗa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum waqshaw yawman la yazi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ja mun faɗa wannan ayan mun fassara ta yace fa hadhihi ablagul maqamat yace wannan ayan da muka faɗan nan na ƙarshe wataqu yawman la tazi nafsun an nafsin shay'a wa da yace wataqu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum waqshaw yawman la yazi walidun an waladihi shay'a wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a yace wannan ayan ita ce aya mafi hadari akan abin da yake da alaka da tsayuwar lahira da zai yi ta kanshi uba zai yi ta kanshi abin da ya faɗa kenan yace wa qawluhu ta'ala daga nan ne magana da nake so in fito da shi dan kada wani wanda ba dan dariƙa ba ya tunanin mun yi dun daga nan sai Ibn Kathir sai yace wa qawluhu ta'ala kaga fadan Allah madaukakin sarki wala yuqbalu minha shafa'atu yace ya'ani anil kafirina yace da Allah yace wala yuqbalu minha shafa'atu ba za a karba cetan su ba sai Ibn Kathir yace ya'ani abinda ake nufi a wannan ayan anil kafirina akan kafire ake magana kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa kenan yana magana continuation ne wannan abinda larabawa ke kira aqafu kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina cetan me ceto ba zai amfanar da su ba su wane kafirai suratul mudaththir aya ta 48 wa kama qala an ahalin nari kamar yadda Ibn Kathir yace Allah ya ƙara faɗa kan ƴan gidan wuta famala nami shafi'in to mu wane ne zai cece mu wala sadiqin hamin ko wayannan abokan da muke ta rayuwa da su a duniya suka yi ta ji da mu duk ba za su cece mu ba wa ake magana a nan wurin kafirai suratul shu'ara aya ta 110 da aya ta 111 wa qawlu da faɗan Allah madaukakin sarki abinda Ibn Kathir ya cika barcewa kenan wala yuqadu minha adl ba kuma za a karɓa fansa ba yace ai la yuqbalu minha fida'un ba za a karɓa fansa a gare su ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala yace innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala wuftadadi Ibn Kathir yace Allah ya faɗa a Qur'ani kenan continuation akan cewa ana magana kan kafire ne ba kan musulmai ba masu dauko wayannan ayoyin su rika jinginawa kan musulmai kuskure mu ga wa juna gaskiya kawai shi yasa jiya da nayi summarize dan wurin sai na wuce kawai to amma dan waya ja hankali na ko ƴan wasan ja hankali na cewa wannan wurin Allah ya sa masa albarka har wanda ba ƴan dariƙa ba suna zuwa sauraron karatu akwai buƙatuwan a rika fito da abu fillah fillah saboda gashi nan muna ƙara bajewa an gani ko Allah ya yafe mana innal ladina kafaru yace san dai wayannan wanda suka kafirta wa matu wa hum kuffarun suka rasu suna kafirai falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban ba za a karba daga gare su ba da a ce za su zo da cikin kasa na zinari wala cikin duniya na zinari cewa a fanshe su kar a sa su a wuta Allah ya ce wala wifta dabi koda ku sun bada shi a matsayin fansa ne Ali Imran aya ta 91 wannan dukan karatun Ibn Kathir ne wa qala Ibn Kathir ya ce gaba cewa Allah kuma ya faɗa a suratul maida aya 36 yake cewa innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azab yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim Ibn Kathir yace Allah ya faɗa a suratul maida aya 36 cewa wayannan da suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce su ne suke da mallakin dukkanin abin da ke doran ƙasa wa mithluhu ma'ahu da irin ribin abin da ke cikin duniya liyaftadu bihi domin su bada shi fansa akan azaba min azabi yawmil qiyamati daga azabar ranar lahira ma tuqbila minhu Allah yace ba za a karba ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi a suratul al'am aya ta 70 Allah subhanahu wataala ya kara cewa yayi
wa in ta'jil kullu adlin la yu'khadhu minha da za su ba da fansa daga kowane irin abu wanda za a fanshe su Allah subhanahu wataala yace ba za a karba ba wa in ta'jil kullu adlin la yu'khadhu minha surat al-an'am wa qala ta'ala Allah ya kara fada fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru a wannan rana ba za a karba fansan ku ba wala min alladhina kafaru koko wa'inda suke kafirai a wannan ayin za ya tunawa nayi wani tafiya a wannan wurin nace wannan wasu malamai sun ce tana magana ne akan kafirai kawai wasu malamai jiya muka fada suka ce suna tana magana ne akan wa'inda yake musulmai ne amma suka yi saban Allah to yanzu za a kai su gidan wuta su yi rakiya koko zaman daki ko har muka ce ba mamaki mutun yayi zaman daki zaman gidan wuta musulmi ne zai yi zaman gidan wuta kaman shekara 50 sannan a fito da shi daga gidan wuta in za a yi tunawa ce mun fada wannan magana to wannan ayan wannan ayan ta zo a cikin suratul hadid fa akhbara ta'ala annahum illam yu'minu bi risali bi rusuli sai ibnu kasir ya cigaba da cewa to wannan Allah ya ba mu labari muna karanta tafsirin ibnu kasir ne yanzu wannan Allah ya ba mu labari cewa duk wanda bai imani da Allah ba bai imani da manzansa ba sannan bai bi abin da manzo ya zo da shi ba bai tsaya akan wannan abun ba har ranar lahira alama huwa alamahum alayhi fa innahu la yanfa'uhum qarabatu qaribi abinda ibnu kasir yace kenan kusancinsa ba zai amfanar da shi ba daga wani makusancinsa kenan ibnu kasir ma yana da fahimtar cewa ashe makusanta za su ceci makusantansu ko magana ibnu kasir kenan domin ya ce fa innahu la yanfa'uhum qarabatu qaribi kusantakansu da wani makusanci ba zai amfane su ranar lahira wala shafa'atu zi jahil koko ceto na mai alfarma kenan ibnu kasir ya yadda cewa a lahira akwai wanda suke da alfarma bari zan ƙara maimaita wannan gaban wala shafa'atu zi jahil koko cetan masu alfarma kenan ibnu kasir yana fahimtar cewa ashe a lahira ma akwai masu alfarma kuma a lahira ma ana cin alfarma kenan ko ba ni na rubuta ba ibnu kasir ne in ka ga dama ka dauko na ka yanzu ka ƙara budewa ka duba za ka gani Allah ya saka mu wa'inda suka ja hankali na da alheri akan wannan ayan wala yuqbalu minha fida'un ibnu kasir ya saka cewa ba kuma za a karba fansan su ba wancan shafa'a ceto wannan fansa walau bi mil al-ardi dhahaban koda ko sun zo da cikin tafin sun zo da cikin zinari ne na doran kasa a ce duniya gaba daya tun daga farkon duniya har karshen ta zinari ne a ce to gashi yanzu Allah wa'annan wa'anda ba musulmi ba ba su shige gidan aljanna ibnu kasir ya ce ba za a yi ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa min qabli an ya ce yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun kaga ayan ma ta kare da wal kafiruna humuz zalimun a wani ayan Allah subhanahu wataala kamar yadda ibnu kasir ya faɗa la bay'un fihi wala khilal wanda ranan babu siye babu siyarwa ayan kaga ana maganar siye da siyarwa a duniya ne a lahira me zaka siyar citta koko zabib eh babu ba gani ko malai ya ce babu saboda ka ba abinda za a siyar kawai a ranar in ka yi aika aika ladan ka za a diba sai a ba wanda ka zalunta Allah ya tsare mu Allah ya kare mu ya kawo shi ibnu kasir din ya kawo maganan ibnu abbas cewa wala yuqad minha adlun yace ba za a karɓa fansa ba duka dai wannan mun yi magana ne akai ko mun dawo da wannan ayan ne sabida jan hankali na da aka yi kada wa'anda ba ɗan dariƙa ba da suke halartar karatun mu su ga kaman ko mun yi dungu ne nace a summary kawai ibnu kasir yana magana ne ayoyin da aka saukar da su kan kafirai a daina daura su akan musulmai ya zama warware kowa kuma ya gamsu wanda yake ganin kuma ko bakin ne ba mu jare ne ba ya dauko nashi ya ƙara budewa a jiya mun yi karatu kan maganganun Imam Sha'rawi da ya faɗa cewa ayoyin nan sun zo guda biyu mun faɗa akan abubuwan da maganganun da Imam Sha'rawi ya faɗa sai muka ce yau da yaddan Allah subhanahu wataala za mu dasa karatun mu ne kai tsaye kan me ake nufi da ceto ne da har zaka ga mutane su ta zafin kai da rigingimu akai a yankin mu Allah subhanahu wataala ya tsare akwai wanda ya taba faɗa cewa shi ko annabi Muhammadu ma baya so ya cece shi wai idan ka ji ana cewa Allah ya sa annabi ya cece Allah ya sa mu a cecen annabi wai an ma rena maka wayo ne wai ana ma fatan wai ka mutu ba ka da aikin lada kenan ka je lahira za a sa ka a wuta a ce annabi Muhammad ya cece ka Allah mun tuba Allah ka yafe mana
zamu yi karatu cikin tafsirin mu na yau tunda muna magana ne wataku yawmal la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atu wala yuqadhu minha adlun tunda ayan ta yi magana akan ceto to wai menene ceto mu da muka halarci tafsirin yau da kai da kake sauraron mu a gida da ke da ke sauraron mu a gida me ake nufi da ceto a mahanga ta addinin musulunci ceto a mahanga ta addinin musulunci ta yi magana ko an kasa ceto a mahanga ta addinin musulunci zuwa gida biyu ceto na farko shine ceton da yake da alaka da duniya wani yana cike da kitarikita kai kana da daman da zaka iya cire shi ba mamaki yana hada film ne tunda naga ga director can ko ko director yake cewa ko menene shugaban masu hada fina-finai shi ma gashi nan yazo ko dan fina-finan Hausa ne gashi nan mun gani wani yayi aika za a kore shi kai kuma kana da kafa to yanzu zaka ja shi zaka je ka kama kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan wannan cewa man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana kan abin da yake da alaka da kamun kafa a duniya ni ina cikin wani yanayi wani ne zai iya taimako na akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada akan wannan matakin shine ceto na duniya ishfa'u tu'jar manzon Allah ya ce ku yi ceto wanda yake cikin wani halin kakanikai wanda kai in kasa baki za a iya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ishfa'u ku cece shi tu'jar Allah zai ba ku lada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wannan hadisin Imam Bukhari ya ruwaito shi Imam Muslim ma ya ruwaito shi Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin ina fadar references ne saboda kada wani ya je ya ce ai ban ma ta ba a'a ranka dai zamu hutar da kai zamu baka reference din Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin a hadisi na 1432 Imam Muslim ya kawo wannan hadisin a hadisi na 2627 Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi ya ce ci wani a duniya halin da yake ciki Imam Bukhari ya kawo hadisin Ibn Abbas wanda yayi magana akan wani mutum mijin barira wannan bariran gwani ne kan soyayya yana son matan shi fiye da yanda kake tunani ya yadda ya iya fadawa wuta ta duniya ba kan soyayyan matan to amma sai Allah subhanahu wataala ya jarabce shi status ɗinsa da na matan ba ɗaya bane shi entaccen bawa ne free slave ne ita kuma ya ce an gano case ɗin kaga mataki ya ake cewa darajar su ba ɗaya bane shi entaccen bawa ita iya ce mai zaman kanta saboda haka wannan abun da dai an yi auren kamar dai tana hakuri din shi kuma yana son ta tunda dai dan kyan nan dai matan nan dai tana da shi dan sura mai kyau diri mai kyau komai tana da shi to wannan matan ko da yaushe in ta tuna cewa wannan mijin nata entaccen bawa ne sai abin sai ya rika damunta sai zamantakewan sai ya fara zama damuwa zamantakewa ya fara zama damuwa za ta samu menene yanzu matsala ana ta samun matsala yayi ta bin wannan matan dan dai ya gani ko zai iya shawo kanta har a titi haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake ce da Ibn Abbas ka anni anzuru ilayhi yatufu khalfaha yabki kaman mutum barira ne na ganshi yana binta a baya yana yin kuka saboda tana gudan shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa dumu'uhu tasilu ala lihiyati hawaye yana dararowa daga idansa yana jika gemanyansa yana jika gemunsa karamin kuka yake yi kan soyayyanta ba karamin kuka bane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kala annabi sallallahu alaihi wasallama li abbas sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da abbas ya abbas ala ta'jab min hubbi maghithu barira shin abbas baka mamakin irin wannan kauna da soyayya da wannan mutumin yake ma wannan matan nasa shi abbas wa min bughdi barira mughithan da kuma yanda wannan matan take kinsa faqala abbas yace kware ku wannan abun akwai daura kai kaga in yanzu sai ya ce ai asiri ta mai ko baka za a ce ba eh a ga alaran ma kawai yana ta bin matansa ko da shi bai rage mu kuma kaga misalin ba zai hau to kuma ni nawa bai da yawan eh kaga ni a kai miji na bin mata yana kuka hawaye yana jika gemunsa za a ce ta mai asiri ba maganan asiri bane tsabagen so ne to ko da mu ba za mu haka ba to mu so iyalanmu abinda zai dan taso sama da wannan ko matan mu za su ji dadi a ce mazajensu suna son su shine abin da wannan darasin da yake kara koya mana kafin mu je kan abin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kirawo wannan bariran a kirawo ta da aka kirawo barira sai manzo Allah ya ce da ita laura ja'ati da dai zaki kara kallon lamarin wannan mutumin a dan kara dubawa a dan tausaya mai sai wannan matan sai ta ce ya rasulullah ce ya manzon Allah a ta amuro ni wannan maganar da kake mini umurni ne kake bani ko ko shawara ne in umurni ne banda ta cewa zan koma mu ci gaba da soyayyar mu da auren mu da shi in ko ba umurni bane ina bukatar sani manzo Allah ya ce ba umurni bane ina mai kamun kafa ne sai manzo Allah sai mutace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce innama ana ashfa ni ina kamun kafa ne ba wai ina baki umurni bane kalat sai wannan matan tace la hajata li fi babu bukatu wan zama da shi a gare ni wannan ya nuna maka cewa ashe ana kamun kafa a duniya ko kuma yanzu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama mu wani kafa mujin barira ko wannan mataki na farko kenan sai mataki na biyu wanda addinin musulunci ya kasa ceto ko kamun kafa shine da abin da ake kira a kasar Hausa ceto din malaman ahli sunna gaba daya in an ce ahli sunna dukkanin mutumin da ya yadda Allah Allah ne ya yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ya yadda sayyidina Abu Bakar shine khalifa na manzon Allah na farko ya yadda sayyidina Umar shine khalifa na manzon Allah na biyu ya yadda cewa sayyidina Usman shine khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku ya yadda cewa Imam Ali shine khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na huɗu ya yadda wannan alqur'anin cikakke ne babu wani abu wanda aka rage to wannan mutumin shine ahlus sunna an kana wannan ko wannan shine ahlus sunna Ahlus sunna ba wai kawai in tarike mu bane ko in rike sharbi ko in daddage wando ba shi bane ahlus sunna a wani tarifin in zaka ce ahlus sunna shine bin karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ka hada wancan so da kafa an gane wannan saboda haka akwai ina kenan akwai ahlus sunna an gane wannan kamar yadda muka fada wa masallacin Malam Amin Al-Qasim cewa idan ka dauko dictionary na larabci idan ka bude kace what is sunna abinda mai dictionary larabci zai ce maka hiya tariq hiya tariqa ita ce tariqa in ka kare bincikawa kace what is tariqa da larabci za a bude maka sai a ce hiya sunna kace ka bude lokaci ya wuce da wani zai zo yayin rufe wai ilimi
a buga kan mutane
lokaci ya wuce yau in kana da dictionary a wayanka yanzu da kake zaunan nan nan zaka iya sauke app na larabci dictionary larabci yanzu nan za ka ga wayannan abubuwa saboda ka abubuwan da ake ta yi haka a ita damule damule yanzu dai kam abubuwan nan ba za su yi ba gaskiya gaskiyan Allah subhanahu wataala Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana abin alherin ya fara zuwa eh ruwa ya zo ash-shafa'a musbita kenan an yadda cewa ceto tabbas akwai shi kuma wannan ceton ya zo a cikin alqur'ani mai girma wanda yake ya ke banci ma'abota tauhidi ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni ya lam ma baina aydihim wa ma khalfahu wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim cewa wane ne zai iya yin ceto a ranar lahira illa bi iznihi sai da iznin Allah a wani ayan sai Allah subhanahu wataala ya ce suratul anbiya aya ta 28 wala yashfa'una illa liman irtada babu wanda za a ceta ko babu wanda zai yi ceto ko ba za su yi ceto ba illa liman irtada sai wanda Allah ya yarda a cece shi aya ta 3 da alqur'ani ya kawo wanda yake tabbatar da mas'ala ta ceto ita ce fadar sama daukakin sarki a suratul qaha aya ta 109 wanda Allah subhanahu wataala yake cewa yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla ma'ana a wannan rana ce wacce ceto ba za ta yi amfani ba illa man azina lahu ar-rahman sai wanda ubangiji Allah ya yadda ya ceta wa radiya lahu qawla kuma ya yadda da zancen sa kenan zaka zo ne ka ce ma Allah subhanahu wataala Allah ina neman a bani ceton wani in Allah subhanahu wataala ya gida ma sai Allah ya ce je kana baka Allah subhanahu wataala ya yafe mana
amin
wannan zancen nan da kaga mun kawo mai fathul majid cikakken dan izala ne cikakken dan izala ne
mai fatuhul majid sharhi na kitabut tauhid ya dunkulo wannan zancen da kaga na kawo yanzu na mas'alan cetan nan ya dunkule shi ya kawo shi a cikin littafin sa fatuhul majid sharhi na kitabut tauhid wannan cetan yana da sharuda a musulunci sharadin sa kwara uku ne sharadi na farko wanda sai ka cika shi in ka je lahira sannan zaka iya yin ceto na farko ka zama musulmi in aka ce musulmi shine wanda ya imani ko al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salat wa tu'ti zakat wa tusumu ramadan wa tuhjjul bayt liman istata'a ilayhi sabila ko ba ta Allah mu zalla ba da ba ce ga sunna da bi ko na farko sharadi na ceto ka zama ya zama to musulmi wanda za a ceta shi ma ya zama to musulmi ne kaga an samu guda ɗaya ke yanzu da mai cetan da wanda za a ceta dukkan su zama to musulmi ne shine Imam al-Baihaqi ya kawo cewa Allah subhanahu wataala ya ce wa andirhum yawmal azifati idhal qulubu la dal hanajir kazumin malil zalimin min habib wala shafi'in yu'a ko Imam Baihaqi yake cewa malil zalimin min habib wala shafi'in yu'a az-zalimin ana wurin ana nafa humul kafiruna Imam al-Baihaqi ya kawo wannan hadisin nasa a littafin sa Shu'batul Iman mujalladi na 1 shafi na 471 muna fadin shafi da juz'i saboda sawwaka ma masu bincike sharadi na biyu yardan Allah akan wanda ka zo neman cetan nasa Allah ya ce na yarda a cece wani shine sharadi na biyu sharadi na farko al-islamu sharadi na biyu mene yardan Allah tukunna akan wanda zai yi cetan da wanda za a ceta din haka ne Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma suratul najm ya ce wa kam min malakin fis samawati wal ardi wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda ce nawa ya tsaya ku Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul najm yake cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a mutane nawa ne wanda da ga sunan an ba su mulki da daraja da daukaka la tughni shafa'atuhum wanda cetan su ba zai iya amfanarwa ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan in Allah ya yi izini ma'ana Allah ya ce eto yanzu za a yi cetan liman ya sha'u ga wanda Allah ya so ba wanda kai ka so ba kenan zaka iya zuwa kace Allah a bani cetan wani Allah ya ce a wani dai kam sai yayi shekara miliyan 2 a wuta sannan za mu bada cetan shi to zaka yi bada ni a rana sai dai ka ja baya ka koma wa yarda sannan Allah ya yarda a ceci wannan din shine yanzu misalin da muka kawo a suratul anbiya aya ta 28 Allah subhanahu wataala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda wa hum min khashyatihi mushfiqun sharadi na uku iznullah ta'ala bi shafa'a Allah ya bada iznin ayi cetan to idan aka samu wayannan sharadan guda uku to za a iya yin ceto a ranar lahira ka tsaya ka kalla in Allah ya sa ka cika wannan sharadin ka sa rai ranar lahira kai ma za ka yi ceto za mu je gaba na gaba suwa da wane ne za su yi ceto ranar lahira ka gyara zama ba mamaki kana ciki ba mamaki ba ka ciki na ɗaya kategori na farko shafa'atul mala'ika mala'iku za su yi ceto mala'iku ba kai ka taba ganin mala'ika ne ko ka taba ba shi biredi ne eh da zai zo ya cece ka ba abin da ka taba ma mala'ika sai dai biyayyan ka ga Allah to yanzu katakata da rikita-rikita na duniya
ya sa ka aikata zunubai an kai ka gidan wuta yanzu malaiku za su zo su nemi ceto cewa ya Allah wannan nan mu sheda ne a duniya yana yin sallah yana azumi yana kaza yana kaza yana kaza Allah muna roƙon a ba mu ceton sa sallah subhanahu wataala ya ce ku je na ba ku ceton shi
Allah
ya ke nan wan nabiyina nabiyu wanda za su yi ceto to annabawa ne karka da mu ban kawo abin inferiorly ba ko ya kamata na ce daga annabawa sai mala'iku sai salihai sai kaza haka ya kamata na kawo shi wannan kare da me ka mala'ikun da za su yi cetan eh za su yi cetan zamu kawo hadisi na ga dan wa yana ta jange mu cewa ai wannan ba hadisi bane kawai kwantar da hankalin karanka ya dade wannan biyi annabawa za su yi ceto Allah subhanahu wataala ya saka wa iyayenmu da alheri ko sai ga sun yi wani addu'a sai sai Allah subhanahu wataala ya kai wannan ladan hadaya ga ruhin annabawa duk masu karanta da la'ilu za su ga wannan irin wannan addu'oyin ko Allah ya kai wannan ladan ga ruhin sayyidina Dawudu Allah ya kai wannan ladan salatin ga ruhin annabi Iliyasu ko ba haka bane to annabawan ma za su yi ceto ashe kai da kake karanta da la'iru ka ƙara dagewa addu'oyin nan da kake aikawa cewa Allah ya kai ladan zuwa ga waɗannan annabawan to za su yi ceto ka sa rai Allah ya tabbatar kana cikin waɗannan zamu je inda kallon yake ko an ce wai yanzu kallo ya koma sama ko shaho ya dauki wa wal mu'minina mu'minai ma za su yi ceto in kai mu'mini ne ka ƙara dagewa ranar lahira za ka yi ceto ni na faɗa ba ni na faɗa ba wane ne ya ruwaito wannan hadisin imamu muslim ne ya ruwaito wannan hadisin imamu muslim kuma kowa ya san shi a duniya ta ahlus sunna in shi ne kai ba su yarda da shi ba ai amma ahlus sunna sun yarda da imamu muslim sun yarda da imamu bukhari da wannan sahihu sita din ko ba haka ba to imamu muslim ne ya ruwaito wannan hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce qala yace yaqulu Allahu azza wa jalla Allah yana fada ranar lahira cikin hadisi mai tsawo kenan yace shafa'atul mala'ikatu mala'iku sun yi nasu cetan ka gani ko mala'iku shafa'a fi'li madi ne ina in larabawa suke shafa'a fili maji ne an gama shafa'atil mala'ikatu mala'iku sun yi nasu cetan wa shafa'an nabiyuna annabawa sun yi nasu cetan wa shafa'al mu'minuna mu'minai su ma sun yi nasu cetan ka kallan mu'minai shi ma wa shafa'a mu'minai sun riga sun yi nasu aina ka faɗa wannan a farfajiya ta kiyama kenan Allah ya tabbatar mu'minan nan za su yi ceto to wai kafin mu karasa wannan hadisin tukunna wai su waɗannan ɗan dariƙan ba sa cikin mu'minan nan ne da za a hace banda su da za su yi ceto mu ne ma asali ko to ga mallan ya ce mu ne ma asali to mutumin da bai da wani aiki sai istighfari bai da wani aiki sai salatin annabi bai da wani aiki sai cewa la ilaha illallah wane ne kuma yayin umurni da a faɗa wannan Allah sallan nan yana yi bai daina yi ba azumin nan yana yi bai daina yi ba zakkan nan yana yi bai daina yi ba karatun qur'anin nan yana yi bai daina yi ba sadar da zumuncin nan yana yi bai daina yi ba soyayya don Allah yana yi bai daina ba kai wai ma akwai waɗanda suka fi yin soyayya don Allah kamar ɗan dariƙan nan kuwa mutum zai tashi daga nan kafancan ya biya kuɗi zai je Kano ko Bauchi ko wani gari mai nisa saboda soyayyar shi ga wani bawan Allah kawai ko ba haka suke yi bane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya ce wajabat ainal mutahabu Allah ne ma ya faɗa masa ainal mutahabu nabi jalali ina wanda suke yin soyayya danni al yawma uzilluhum fi zillin
al-yawma uzillahum yawma la uzilla illa uzillahum a wannan rana zan inuwantar da su cikin inuwar da babu wata inuwa sai wannan inuwa wayannan yan dariƙa sai a ce su ba sa cikin mu'minan nan in ana maganar ceto sai a ce a ba wani wanda zai yi ceto tsakani da Allah an yi mu'in dariƙa adalci mu tambaye junan mu ko duk malaman nan da suka ta yin wa'azi shekara da shekaru sun taba fadan cewa duk wani mu'mini zai yi ceton nan in sun taba fada sun taba sa ɗan dariƙa a ciki ma huwal iman man huwal mu'min tukunna wane ne mu'mini masan Allah ya fada wane ne mu'mini cikin hadisi nabiyin nan da ka haddace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir shine imanin ai an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi kana salakta ba haka manzon Allah ya faɗa ba to kana jira ne wani yazo ya cide ka daga wannan fadan na manzon Allah ya sa maka wani fahimta nashi subhanallah yanzu dai ka gani manzon Allah ya faɗa cewa mu'mine za su yi ceto dan me za a cire ɗan dari ga cikin wani za su yi ceto za mu je gaba za ka ga wani abun ban mamaki mu je gaba mallan yace maka Allah ya faɗa ranar lahira wa shafa'al mu'minuna mu'minai sun yi ceto saboda haka matukar kai mu'mini ne ko a wani kungiya kake in dai kai mu'mini ne ka kara dagewa dan wani zaka yi ceto ranar lahira walam yabqa a wannan hadisin Allah sai ya ce walam yabqa illa arhamur rahimin babu wanda ya rage yanzu yayi ceto sai wanda yake mafi jin kan masu jin kai wanda yake shine Allah fa yaqbidu qabdatan minan nar sai Allah subhanahu wataala ya sa ayi damka kawai ayi random irin carry over nan ko sai a dibo mutane da yawa sai a sa su aljanna daga gidan wuta ba za a dibo kai ba aunawa wane ne ya sa wannan Allah kai a hadisin ma cewa kai Allah ne zai yi hakan da kansa kawai sai ayi damka kai wuf a dibo mutane wuf a sa ku aljanna kai ce shi gidan ku shi abu alfarman manzon Allah sallallahu fa yakhruju minha qauman sai a fitar da wasu mutane lam ya'malu khairan qatul a wannan fitar wanda Allah zai sa ai ko wanda Allah zai yi da kansa a ciki za a fitar da wasu mutane ba su taba aikata aikin alheri ba ko so daya kawai dai sun yi imani ne akwai Allah amma wai aikin alheri ba su taba yi ba kana neman cikakken nan ta'adda ka ganshi to shine to amma a wannan wurin Allah subhanahu wataala sai ya sa a fitar da shi kawai saboda mene ya taba imani cewa akwai Allah wannan imanin da ya cewa akwai Allah akwai annabi Muhammad manzon Allah ne shine Allah subhanahu wataala zai ta fitar da shi kawai za a yi haka har so uku Allah zai rika cewa a rika diba kawai ana kaiwa gidan aljanna idan an dibo su kafin a sa su a gidan aljanna a tsakanin aljanna da wuta akwai wani bariya wani korama ko wannan koraman ana kiransa suna ma'ul hayat nan ne za a wurga su domin idan aka fito mutum daga gidan wuta yayi shekara miliyan 2 ko shekara 50 ko shekaru haka dai rututu malam ya riga ya kone yayi bakin kirin ya yango an gama da shi sai a wurga shi a cikin wannan ruwan ana sa shi a wannan ruwan sai ya koma kilin malam kas sai dawo ci kuje aljanna wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito mana shi ya kawo shi a cikin littafin sa hadisi na 183 ana fahimtar wannan to kaga ashe a baya dai abubuwan da aka daura mutane da yawa akwai kurakure a ciki Imam Bukhari da Imam Muslim sun kara ruwaitowa har ila yau cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisi kan shafa'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن المؤمن منزل الله صلى الله عليه وسلم يا فدا yana mai zartarwa yana bada labari kan mu'minai alladhina najahum Allah minan nar wanda Allah subhanahu wataala ya tsiratar da su daga barin fadawa wuta idan suka shiga gidan aljanna su mu'minai kenan sai su fara wa idha ra'aw annahum qarinajaw fi ikhwani idan suka su sun riga sun tsira amma babu ɗan uwan su a cikin gidan wutan nan ina wane yana cewa kitan da aka ce ya zuba keji 42 ai 38 ya sa ai bashi yana ina ina cikin kaga ni ko bari na faɗa ba mallan ya faɗa wannan domin mene yayi ta dififi wainon lin yayi ta dififi tilla ya rage ya tauye mudu ko to zai je wuta to yanzu wayennan mu'minan su suna gidan aljanna amma duk sun bincika basu ga wane ba babu wane babu wane babu wane babu wane sai su fara cewa ina wane ina wane ina wane fa yaquluna suna gidan aljanna sai su ce rabbana ikhwanuna ya Allah ƴan uwan mu suna can a gidan wuta kanu yusalluna ma'ana sun kasance suna yin sallah tare da mu wa yasumuna ma'ana suna yin azumi tare da mu wa ya'maluna ma'ana duk wani aikace aikace da yake da alaka da addini duk tare muke yi amma ba su aljanna fa Allah fa yaqulullahu ta'ala sai Allah subhanahu wata'ala yace idhabu ku je gidan wutan faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa'khruju ku je gidan wutan duk wanda kuka gani ma a gidan wutan wanda a zuciyarsa akwai imani daidai da girman kwayan zinari ku fito da shi kawai kai shi gidan aljanna shikenan sai su ce malam yace wa yuharrimullahu suwarahum ala an-nari sai Allah ya hana jikinsu konewa za su shiga gidan wutan ce kai da kai da kai da kai duk ku fito kai da kai da kai da kai duk ku fito kai da kai da kai duk ku fito za a kai su gidan aljanna bayan sun yi wannan na farkon fayatunahu wa baduhum qad gaba fi an-nari ila qadami har yanzu dai a cikin gidan wutan akwai wayanda kuma ba a gansu ba an ƙara bincikawa an ƙara lalubawa wai na wannan din wanda an ce shine zai rika lura da skelin nan ne yake dan murka wannan a ba da kai nake yi ba kaje ya zare mu ido a ba da kai nake yi sai ba a gansu ba sai a ƙara komawa a ƙara lalubowa manzon Allah subhanahu wataala sai yace idhabu ku ƙara komawa da su ba an ce zinari ba ko zinari ba sai Allah ya ce musu idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfin min dinari fukruju ku ƙara komawa gidan wutan nan duk wanda kuka ganshi a cikin gidan wuta da imani rabin dinari ku fito da shi sai su ƙara komawa shi to yanzu kaga waɗanda kawai imanin su rabin dinari ne su za a fito da shi yanzu su za a fito da su ce da kai 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 duk ku fito inji Allah mu je gidan aljanna idan an yi wannan sai a ƙara dubawa ba a ga wane da wane da wane da wane da wane ba har yanzu sai su ƙara gayawa Allah wane da wane ba mu kai shi ba Allah subhanahu wataala ya ce ku ƙara komawa idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin min imani fakhruju ku ƙara komawa gidan wutan nan su wane ne aka ce su ƙara komawa mu'minai mu'minai wanda kai da kake sauraron mu yanzu muna maka fatan alheri kana cikin mu'minan zaka duba a lahira ka gaba ka ga wane ba kana cikin wanda za a je gidan wutan ka duba ka ganshi ka ce kuma ya fito din me za a hada za a hana mutane samun rahmar Allah din me za a hana mutane su samu natsuwan cewa suna daga cikin wanda Allah ya wa alfarma tun a duniya kafin ma lahira for what saboda kawai akwai bambancin fahimta saboda kawai kana izala ina dariqa ko kana shi'a ina dariqa shikenan kawai sai ka hana mu wannan falala na Allah da maganar manzon Allah da maganar ka nawa za a dauka da maganar imamu muslim ko tukunna da maganar abu sa'id al-khudri da maganar ka nawa za a dauka da maganar imamu muslim da maganar ka nawa za a dauka sai a kima juna adalci saboda kawai bambancin fahimta wanda zai yi abinda kake ganin cewa ina yi wanda yake kuskure ni ina da hadisin da kai baka karanta shi ba ba irin hadisin da malaman mu suka karantar wa mu kenan kai malamin ka bai karanta ba ko kuma ya karanta ya danne kenan wanda ya karanta ya danne menene makomansa kuma ranar lahira Allah mu tuba Allah ka yafe mana amin wayannan ƴan uwan za su kara komawa gidan wutan wanda duk suka same a cikin zuciyarsa akwai imani daidai da kwayan zarra ƴan uwana kwayan zarra fa shine wannan idan ka dan bude labulan nan naka za ka ga wani iska na yawo haka ko ko idan kwano na shago ya dule ko wani wuri ya dule za ka ga wani iska haka yana wani abu na kakkadawa haka ko to da zaka iya kamo kwara daya to idan kana da girman wannan abu abinda yan boko kuke cewa atom duk wanda yake da girman imani daidai da girman atom a zuciyar shi Allah yace za a ciro shi daga gidan wuta mu'mine za su cece shi wannan hadisin Imam Bukhari ya ruwaito shi a hadisi na 7439 imamu muslim ya ruwaito shi hadisi na 1000 hadisi na 183 sai ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yankin mu wani taba cewa shi shi ba ma ya sanya shiga cikin cetan annabi ce masa ma haka wai Allah ya sa annabi ya cece mu wai ma rainin wayau saboda rainin hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kasa ta daidai har zuwa gida takwas ceto na farko tace shafa'atul uzma cetan nan da za a yi ta kaiwa wurin annabawa a je wurin annabi adamu ka cece mu ko a je wurin wannan annabin a ce annabin nan ya cece mu yace ni ma ta kaina nake a je wurin wannan kai daga karshe dai ana zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace ana laha ni nake da ita kaman da lisanul hal manzon Allah yana cewa dama ina kallon ku ne ku je mu gani in annabawan za su yi ya wannan rana na ne ba ranan kowane annabi bane ko wanda wani malami dan dariqa yake cewa ai dama tashin kiyama an yi ta ne dan a nuna girman annabi Muhammadu in ba haka ba tun daga nan duniya Allah yana da daman da kana mutuwa za a iya kai ka aljanna kawai ko ba haka bane to me yasa za a je a tsatsaya da ran tashin kiyama a ta awo ai ta awo 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 ai saboda a nuna girman annabin to yanzu kuma gashi an nuna an je wurin wannan annabin ya ce na kasa ba nawa bane ku je wurin wani ko zai iya shi ma an je ya ce ta kaina an zo wurin ana zuwa wurin annabi Isa ya ce kai bari na gaya muku Allah yana kan wani kadami wanda ba wanda zai iya tinkarar Allah a wannan ranar sai annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
ana zuwa wurin annabi Muhammad sai ya ce ana laha ni nake da ita ko likulli nabiyyin qala nafsi ko amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa akrim biha aina aina wane dama ku zo kawai sai ya je wurin Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya ce ceto an baka shine ake kira shifatul uzma wannan cetan har annabawa sun shiga ciki ba wai kai da kake cewa baka fatan ka shiga cetan annabawa ba har annabawa ma sun shiga ciki ceto na biyu shine cetan mu'min cetan mu'minai wanda za su shiga aljanna kai mu'mini ne amma akwai wani dan aika da ka aikata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kana so na a duniya ba ba kana so Allah ya bani wayannan duk su shiga aljanna
shikenan
sai ana ta wani wahala kawai la ilaha illallah ceto na gaba shine ceton mutanen da ladan su da zunubin su yazo daidai wanda ake kira ashabul arafi ko ba akwai su ba ashabul arafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece su ceto na gaba ceto na hudu shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake yi ma mutane su suna gidan aljanna ne sai a ƙara darajar su kana aljanna ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah wannan fa yana ta mun salati ba a duniya ga soyayyensa gare ni Allah yana neman cetan sa kara masa daraja sai kara masa ba a yin irin wannan a duniya ne kai dan sanda ne ko kai soja ko ko kai immigration ko kai civil defense kana kai kurtu ne ko kai dan alini ɗaya ne haka ko ashe matan ka ita ce matan shugaban kasa ita ce yayyanka me za ce ba shugaban kasa yanzu ai malam Mustafa nan da yake division kaza ai kani na ne ya baki bayani ba tintini abuka waya kawai ce so person ne number KYW228 kana mai mukami ce ranka ne an ko ba ka ce ba yi ne za ka ga ba mukami ko shi kenan kawai sai ga an canza maka bariki dama an kai ka mai duburi ne kaje zaka kara samun mene daraja to irin haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna wani da wani din masoya na ne Allah suna ta mun salati Allah ya kara musu daraja ce a kai su aljanna ta bakwai kara muku daraja shine shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallama li aqwamin min ahli aljanna wa dalika bi raf'i darajatihim fiha ce to na biyar shine ikrajul ussatul muwahhidina min an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da kansa zai je gidan wuta ya fitar da waɗanda suke muminai ne amma sun saba wa Allah ci a fito da su ci a kai su gidan aljanna a ƙara cewa ƙara manzon Allah ya ƙara fitarwa a ce ƙara kai aka ce ba za a daina cewa manzon Allah ya ƙara fitarwa ba har sai manzon Allah ya ji ya ishe shi shine wala saufa yu'tika rabbuka sai manzon Allah yake faɗa yace wala arda wa ahadun min ummati fil nas ba zan taba yadda ba sai daga cikin al'ummata kuma yana wuta zan ta fitar da al'ummata zan ta fitar da su ina kai su gidan aljanna sai kawai wani ya hura last speaker sai ya ce maka wai shi ba ma ya san ya shiga cikin ceton Allah ceto na shida shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba fansa Abu Dali wanda hadisi ya zo dinda na san akwai sabanin malamai na san abin da nake magana akai akwai sabanin malamai akan wannan maganan cewa didda imamu Muslim imamu Bukhari ya kawo hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ceci baffan nan nasa za a dago shi daga gidan wuta maimakon a sashi a gidan wuta yanzu ba zai zama a gidan wuta ba za a bar kafafinsa ne kawai a gidan wuta amma jikin sa sama ba shi a gidan wuta amma wasu malamai cewa ma suka yi ai wannan baffan in ana neman cikakken mumini to wannan baffan na annabi to amma dai wannan tunda akwai sabanin malamai akai mu wuce din ko ceto na gaba ita ce ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallallahu alaihi wasallam fi aqwami yadkhuluna janna bi ghairi hisab wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ceci mutane ba tare da hisabi ba za a samu za a ciki wai nan daga nan zuwa can duk wuce gidan aljanna daga nan zuwa nan duk wuce gidan aljanna abin burgewa kuma kaman irin ceton su ukasha kenan ko ukasha za a cece shi ukasha an ba shi ceto tun anan duniya ma ko sannan kuma kowane ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen za a bashi ceton mutane 70,000 abin burgewa wannan maganganun da kaga mun kawo me sharhi na aqida qahawiyya ya kawo shi zamu je nihaya fil fitn wal malahim na ibn kathir shi ma ya kawo wannan daga cikin abubuwan da za su yi ceto ranar lahira karatun qur'ani in dai kana karanta alqur'ani da alqur'ani kai karanta bismillahir rahmanir rahim wadduhi wallayli idha saje ma wajja aka rabbuka wama qali Allah yace qur'anin zai zo ranar lahira zai cece ka saboda mene hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda imamu muslim ya ruwaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ikra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabi ku karanta alqur'ani alqur'anin nan zai zo ranar lahira yana mai ceton masu karanta shi wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi wannan hadisi ne shahararre kowa ma yana karantawa abu na biyu azumi shi ma zai yi ceto ranar lahira wanda azumi zai cewa Allah ranar lahira asiyamu wal qur'an yashfa'ani lil 'abd yawm al qiyama yaqulu lisiyam ay rab inni manatu ta'ama wash shahawat bin nahari azumi zai ce Allah na hana wannan bawan naka cin abinci da rana na hana shi kusantar iyalinsa da rana Allah ina son ka bani shetansa shi kuma al qur'ani sai shi ma ya fada sai ya ce Allah subhanahu wataala na hana wannan bawan naka bacci da daddare da daddare sai ya tashi ya ta karanta ni Allah in muna roƙonsa muna roƙonka ka ba mu ceton wannan Allah subhanahu wataala sai ya ce na ba ku ceton wannan mutumin sallah ta janaiza tana daga cikin abin da take yin ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ya ce duk mutanen da suka tsaya akan wani mamaci yawan su ya kai yawan mutane 100 wannan mutumin da kuka sallace shi Allah ya yafe masa zai shiga aljanna saboda ceton sannan da kuka tsaya kai ai wannan sallah ta gawa din nan da ake yi ai ana neman ceton wannan mamacin ne a cikin addu'o'in ba shi bane ke cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'akrim nuzulahu wa wasi mulqalahu Allahumma ighsilhu bil ma'i har zuwa kana cewa Allahumma naqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abri min adh-dhas har kana cewa Allahumma ij'al qabrahu rawatan min riyadil janna wa la taj'alahu sufra duk in an gama wannan addu'a an shafa yawan ku ya kai wannan yawan 100 Allah ya ce wannan mutum da kuka sallace shi na yafe masa kuma aljanna zan sai shi za a iya samun karancin haka ko za a iya samun karancin haka mutane ba su kai 100 ba sai manzon Allah ya kara bada wata bananza din yace duk mutumin da ya rasu aka samu musulmai mu'minai suka sallace sa wanda yawan su ya kai mutane 40 wannan mutumin za a sashi aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ke ba mutum garanti na ceto mai ta kiran sallah illa dan ya ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar ya kara fada kai ma ka fada ya ce ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah har zuwa karshen kiran sallah bayan ka kai sai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati sannan sai ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima har zuwa karshe Masala sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya faɗa wannan halat lahu shafa'ati yawmal kiyama, ceto na ta tabbata ta wajaba akan saranan lahira. Duk wanda ya faɗa wannan ashe a baya abubuwan da akai duka kurakurai ne. Idan mutane suna faɗan sun yi kiran sallan sai suka yi salatin manzon Allah ala sibikan sannan suka yi wannan addu'a sai a kafirta su a ce yan bid'a ne kuma.
Subhanallah.
Musuluncin kuwa ka daura mutane akai a baya kenan? Ashe dai akwai kurakurai. Akwai kurakurai da akai tayi a baya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana. Abu na gaba shahada. Mutumin da yayi shahada maiti kuke cewa da turanci. Mutumin da aka kashe shi a wurin dauka kalman Allah ko ya rasu wurin dauka kalman Allah ko neman ilimi ko wani makamancin wannan, Masala sallallahu alaihi wasallama yace za a sa shi aljanna, sannan ba wai ma wannan ba, za a bashi cetan mutane 70 na daga familin sa. Manzon Allah yace yashfa'u ash-shahidu fi 70 min ahli baitihi, shahidi maiti zai yi cetan mutane 70 daga cikin mutane na
mataya.
To ai ka san turancin nawa ne gashi nan mataya. To shi wannan bawan Allah zai ceci mutane 70 daga cikin familin sa. Dika sai aka ji karantar da mutane wayannan faralan me yasa? What? Allah ya fi mana. To kamar yanda muka faɗa mun san a wannan bigire akwai ƴan uwa wayanda yake ba ahali bane ba ƴan dariƙa bane. So she sai za ka ga karatun in mun yi sai mu kawo hujjoji. Daga cikin abubuwan da wasu ƴan uwa suka same ni sun ce man sun zo ne daga makarantar ulumul Qur'an. Makar karkashin ko makarantar tana karkashin Malam Musa, Allah subhanahu wata'ala ya kara masa lafiya. Sun zo sun tattauna da ni sun ce a maulidi da aka yi a nan masallacin wanda Imam Tunaidi ya zo a wurin na faɗa na ce in akwai wani abu wanda ƴan izala suka kawo wanda iyayenmu ba sa yi to su zo su faɗa. Shi ne suka ce to yanzu gashi sun zo za su faɗa. Sai suka ce daga cikin wanda ya jagoranci zaman da muka yi ɗin daga ɓarayin izala shi ne wani mutum ko wani malami. Ana ce ɗalibi ko malami duka duk ɗaya ne a wurina. Ana ce masa Al-Qasim Musa Abdulkadir da kuma Ibrahim Abubakar Yusuf daga makarantar Ulumul Qur'an. Sun ce tafsirin Al-Qur'ani ƙungiyar Izala ne ta assasa ta a wannan gari na Kaduna kuma a wannan gari na Kafancan. Na ce a Dabani. Mu dai a Izala a Kaduna duk da ni ba ko ne a nan a Kaduna na san ba su bane. An gane wannan ko? Killa mun magana kan tafsiri suka ce kuma karatun tajwidi kungiyar Izala ta kawo ce a ba kungiyar Izala bane. Duk wanda ya san majabakin Shehu Dahir Usman Bauchi ya san karatun sa akwai tajwidi. Ibrahim Arab a kungiyar Izala ne ya koyi tajwidi? Ba daga dariqa bane ya fita ya koma Izala? Ko ba haka bane? Ai manta tarihi ne? Ko? Mun yi alkawari da su cewa zan faɗa a nan wurin cewa akwai wani abu guda ɗaya ko guda biyu na yadda Izala ne ta kawo, amma daga baya ma wasu daga cikin Izala ma da muke karatu da su a nan da dare sun ce a su ba su yadda ba. Sun fara sun ce kafa minbari, a kafa minbari a zo a zauna ayi wa'azi ayi wa'azi ayi wa'azi ayi rushi malam. Ka ce kungiyar Izala ne? Na ce gaskiya ne, mu ba mu saba wannan ba. Sai dai kawai daga bayan nan dai idan wasu sun yi rawan kai to ɗan dariƙa su ma sun kafa minbari kamar yadda na samu labari a wannan gari din. Ko ba haka ba? Sai suka gaya min cewa karatu tsakanin sallar magriba da isha'i ƙungiyar Izala ne ta kawo shi. Na ce mu dai a Kaduna ba haka ba ne, kuma a Zaria inda yake nan ne mahaifan iyayenmu, to bu ba haka ba ne. Sai suka ce a su abinda suke nufi a sa littafi kwara ɗaya sun yadda ɗan dariƙa suna yin karatun zauri tsakanin magriba da isha'i da kuma sauran karatuka, amma a sa littafi kwara ɗaya a karanta shi daga farko har ƙarshe kungiyar Izala ne. Na ce to wannan zan iya yadda, tunda ban san kan garin nan ba, ko ban sani ba. Tunda mafi yawancin masallaci na ƴan dariƙa tsakanin sallar magriba da isha'i ana yin wazifa. Na ce wannan dai kam na yadda, kaga yana daga cikin kwara ɗayan kenan. Sai karatun matan aure sun ce kungiyar Izala ne ta kawo ta a Kaduna da kuma ma nan gari na Kafancan. A nan makarantar sai wani bawan Allah ya daga hannu ya ce ni ɗan Izala ne. Ni dama na san shi ɗan Izala ne. Ana ce mai Malam Musa wani dogo haka ɗan Izala ne. Ya ce a ba ƙungiyar Izala ta kawo wannan karatun matan aure ba, shi da wayansa ya san mahaifiyarsa na ko kakansa ya ce ranan ko ka kai shi yace kaga yan uwa da suke nan ka kai shi tana rike masa hannu tana kai shi makaranta kuma makarantar matan aure ne saboda kaga wannan ma ya tabbata cewa ba dan da farko na ce eh na yarda to domin yan dariqa suna da kustan makakan karatun matan aure wanda daga bisani yan dariqa su ma suka bude ne me yasa yan dariqa suka bude karatun matan aure saboda sai matan ka taje makarantar nan na yan izalan sai a tusa mata fahimtar izalan sai ta dawo tana kallon ka mushriki mushriki kafiri kafiri dan wuta dan wuta ko ba ka riga baruwa bane sai su ma yan dariqa suka ce ya za a magance wannan shine su ma su bude sai suka bubude da yawa ko haka ne wanda dai a nan garin da an tabbata cewa ba su bane suka bude daga cikin abin da suka bada sun ce su ne suka kafa makaranta suka fara yin makarantun islamiya a nan garin kafancan haka suka ce a wurin ba dai an fada dai a nan makarantun an fada saboda haka an ce ba haka bane an gane wannan ko Allah ya yafe mana daga cikin abin da suka bada sun ce hijabi ma su suka kawo hijabi su suka kawo hijabi nace a iyayenmu suna suturta jikin su matan aure tana yin mayafi da falle biyu ne ko ba haka bane suka ce eh sun san wannan amma hijabi wannan da ake sawa na zamanin yanzu wanda tailori yayi su suka kawo nace mun bar muku wannan to kusan dai sai na karshe kawata masallatai suka ce su suka kawo wannan suka kawo suka ce su suka kawo wannan to wannan ma na ce eh mun yadda amma mu dai a Kaduna ba izala ta kawo kawata masallatai ba duk wanda ya san masallacin Juma'a na Kano Road ya san masallaci ne gyararre to standard ko to a dai garin nan dai bazan iya cewa ba haka domin yana daga cikin abin da suka ja hankali na kai tilla kai ba ko ne haka suka ce tilla kai ba ko ne ka je na sakin baki kana fadan abubuwan da yake baka san kansu ba ka je na fada nace to naci to amma wannan dinnan ma da iyayen namu ba su saki jiki ba wurin kawata shi ko zai zamanto yana da alaka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da yake cewa ma umirtu bi tashyidil masajidi manzon Allah yace ni ba a umurce ni da kawata masallatai ba ba mamaki abinda iyayenmu suka rike kenan yasa masallatai ba a cika kawata su ba a kakkashe kudi a kai saboda wannan hadisin kamar yanda Ibn al-Hajj ya kawo a cikin littafin sa yace kawata masallatai ma bid'a ne haka Ibn al-Hajj ya faɗa to amma dai ala kulli halin zamu iya cewa kungiyar izala ne ta fara yin wannan din kawata masallatai din su ma yan dariqa sai suka ce bari su kawata saboda sun ga ana janye musu mutane tunda mutane yanzu an zama yan boko ana son a shiga masallaci a ga carpet a ga tile a tile ake cewa ko tiles a ga tiles a ga AC su ma yan dariqa sai suka fara na sauke amana da yarjejeniyar da muka yi da su cewa zan faɗa na sauke kuma na faɗa yanzu babu wani sauran nauyi a kaina Allah ya yafe mana kuma ina ganin abinda zamu iya dauka kenan mallam ya ce akwai tambaya da lokaci ya riga yayi to zamu ansa tambaya daya biyu
assalamu alaikum mallam saka da biyu ya rubuta cewa dan Allah mallam ya ja mana hankali iyaye masu tsiri kama ƴaƴan su saki matan tunda manzon Allah bai tilasta kama
to wannan za mu roki alfarma in Allah ya kai mu gobe sai a ƙara maimaita wannan saboda an riga an kira sallah da Allah za mu yi addu'a muna bada hakuri mun ja karatu haka da yawa saboda amfanin al'umma ne dai haka amana afuwa da Allah kuma wanda karatun na yau ya mai yan nauyi sai ya danyi hakuri haka karatun ya biyo yau eh insha Allah اللهم اجعل رحمتك الواسعه امنا واجعل شر ما اهمنا وغمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولائمه المسلمين على احياء منهم والاموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربي والختم منكم لما اتكا دعاء فاتحه